sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dare. Na yau Litinin 2 ga watan Mari shekarar 2020. Baba Yakubu Makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaba Muhammadu Buhari ya amince da shawarar da kwamitin mai bada shawara akan tsaro ya bada cewar ya kamata a baddaddaki kuma a gano a hukunta jami'an tsaro dake hannu da suke da hannu a cikin sake tireloli da yawan su ya kai 295 na man fetur wanda aka kama su akan iyakokin kasar. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku akan yanda kuke kallon wannan dambarwar. Lambar mu kamar kullum ita ce 2025655. Haka kuma muna tafi da labaran wasanni amma duk sai bayan kun gama shan labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci. Ana ci gaba da samun bullar cutar coronavirus mai hadari sosai a wasu sabbin kasashe a yau Litinin a daidai lokacin da adadin sabbin masu kamuwa da cutar a China inda ta samu asali yayi ragu mafi yawa da kashi kusan da bai mako na 6 san samu mutane kuma da dama da aka sallame su daga asibiti. Hukumomin kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce adadin sabbin masu kamuwa da cutar a wajen China ya ninka adadin waɗanda suke cikin ƙasar kusan da kashi 9. An samu bullar cutar a biranen New York, Berlin da kuma Moscow. Adadin mutane da cutar ta kashe a duniya ya karu da ya kai mutane 3,000 da suka hada da waɗansu Amurkawa guda 2 da suka mutu. Kuma adadin mutane da suka kamu da ita a kasashe 60 yanzu ya karu zuwa mutum 89. Tedros Adhanom, Director General na WHO, wanda ya bayyana hakan a cikin bayanansa da cewar an samu karuwar cutar a fadin duniya a kasar China da ta samu asali inda kuma har yanzu ake ta kokarin magance ta, inda yanzu aka samu mutum 206 wanda shine mafi karanci tun daga ranar 22 ga watan Janairu. Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda 2 a cewar sojojin Koriya ta Kudu yau Litinin. Wannan shine karin farko da Koriya ta Arewa ta harba makaman a wannan shekarar. Makaman dai an harba su ne daga yankin Wonsan kusa da gabar teku ta yankin Koriya ta Arewa a gabashin kasar, a cewar manyan hafsoshin sojan kasar ta Koriya ta Kudu. Ba su dai bayyana waɗanne irin makamai ne aka harba ba da kuma adadin zango da suke iya kaiwa. Harin dai na nuni da cewar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da nuna takala duk kuwa da matakan gaggawa da ta ɗauka domin yaƙi da cutar coronavirus. Hukumomin Koriya ta Arewa sun yi gargaɗi da cewar matakan kariya da suka ɗauka wanda yake na ƙasa baki ɗaya sun kira shi da a gudu tare don a tsira baki ɗaya ƙasar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Daya daga cikin masu neman jam'iyyar Democrat ta tsayar da su takarar shugaban Amurka Peter George ya fita daga cikin takarar a lokacin da yake ganawa da magoya bayansa jiya Lahadi, tsohon shugaban karamar hukumar Bend ta Kudu da ke jihar Indiana. Ya ce ya ɗauki mataki mai wuyar ɗauka na ficewa daga cikin takarar, amma bai bayyana goyon bayansa ga sauran 'yan takarar ba, amma ya ce zai iya bakin fama don ganin jam'iyyar su ta Democrat ta shiga fadar shugaban ƙasa ta White House a watan Janairu mai zuwa. Buttigieg shi ne ɗan takarar shugaban ƙasa na farko da ya bayyana a fili ƙarara cewar ɗan luwaɗi ne. Ya ƙara da cewar yana fatan ya aika da saƙonni ga mutane musamman yara da kuma 'yan mata da ake nuna ma wariya a ɓangare daban-daban. Buttigieg ya ƙare kan matakin da yake nuna cewar akan yana kokari don ya ga cewar an kawo wannan an samu ɗan takara guda ɗaya tilo wanda zai iya ja da Donald Trump. a jiya Lahadi wani alƙalin gwamnatin tarayya a nan Amurka ya yanke hukuncin cewa an nada babban daraktan hukumar bada ƴancin zama ɗan ƙasa Ken Kosolani ne ba bisa ka'ida ba saboda haka ba shi da hurumin bayar da umarni na takaita lokaci da mutane masu neman mafaka suke da shi kafin su gabana domin tattaunawa an dai gabatar da ƙaran ne a gaban alƙalin a madadin wasu mutane ƴan ƙasar Honduras bayan director Ken ya rage lokacin da ya kamata a gurfanar da mutum don ya amsa tambayoyi daga sa'o'i 48 ko 72 zuwa rana ɗaya a baya dai alƙali Randolph Moss ya yanke hukuncin cewar a mika waɗannan shari'o'i zuwa ga hukumar ta shige da fice na waɗannan mutane ƴan Honduras su biyar
a gaida Yusuf Ali Oharan da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC madalla shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya amince da shawarar da committee da bai bashi shawara kan tsaro Baba Gana Mangunu ya bada cewar abu daddaki kuma a gano a hukunta jami'an tsaro da suke da hannu a sakin treloli na mai 295 wanda aka kama su akan iyakokin kasar ga dai Umar Faruku Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da aika mana
shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya bada amincewarsa ga shawarar da kwamitin bincike da mai bashi shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Baba Gana Mangono ya bada na a gudanar da cikakken bincike akan yadda aka yi trilolin nan na mai 295 suka arce cikin Najeriya tare da tabbatar da an hukunta duk jami'an da ke da hannu akan wannan badakalar domin ya zama izina ga 'yan baya shugaba Buhari ya bada amincewa shi ne bayan da shi mai bashi shawara kan sha'anin tsaro General Muhammad Baba Gana Mangono ya gabatar masa da rahoton da wani kwamiti da ya kafa ofishinsa ya gudanar dangane da wannan badakalar da ta shafi kare dokokin Najeriya na ƙasa da ƙasa musamman maganar shigowa da triloli na man fetur daga ƙasashen waje zuwa Najeriya ko kuma daga cikin Najeriya zuwa ƙasashen ƙetare na tuntubi wani mai sharhi kan sha'anin tsaro General Abdulrazak Umar mai ritaya domin in ji ƙarin haske dangane da hanyoyin da ya kamata a bi domin a tabbatar da ba a yi rufa-rufa wurin wannan binciken ko kuma hukunta waɗanda aka kama da hannu a wannan badakalar ba kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi.
Rage ta kana buƙatar mutane wanda suke masu tsarkakakken zuciya masu kishin ƙasa masu kuma rashin kwaɗayi idan ba su aka samu ba hana ɓanna tana da wahala mana wala tana da hana wahala saboda kar ka manta su fujiya mai wani tsarin nan ba su ma a cikin al'umma suke suna ganin yadda abubuwa suke faruwa wannan ya yau ya tsallake wannan ya yau ya goce wannan yau a kawo da kai haba su ma ai abin da ƴaƴan adamu amma mafi alheri mutumin da yake da tsarkakakkiyar zuciya yana Allah abin da ya sa shi wannan tsoron Allah ne yana Allah wani falasafa ne ko kuma wani wata aqida ce daban Allahu a'lam amma dai tsarkakakkiyar zuciya da rashin kwaɗayi da kuma sanin abin da ya kamata a yi ya san aikin da wannan su ake nema
yanzu tun da shugaban ƙasa ya shigo cikin wannan magana har ya ba da wannan umarni kana ganin shugabannin tsaro ko ɓangaren tsaron da ke da hannu a wannan lalurar ba za su ɗauki matakin da ba za a gansu da laihi dumu-dumu a cikin rufa-rufa ba?
A wannan ai makatubi ne kamar a rubuce yake duk mutumin da yake wani aisha aka nema a fito da abun fili ko a tona masa asiri ai ba abin da ba zai yi ba ya tsira ba abin da ba zai sai dai kamar yadda Bahaushe ke cewa mai son kayanka ya fi ka wani idan shugabanni suna son su yi abu to sai su koya nan mutanen wayo in sun matsu da abun akwai mafita sai dai ba su matsu da shi ba kuma zan ci faɗi ne to shi kenan sai a yi wannan ya faɗa kuma gobe ai wani abu daban ka ji gaskiyar magana
General Abdulrazak Umar kenan mai ritaya mai sharikan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja a waje daya Ibrahim Katsina shi ma tsohon jami'in tsaro ne na kasar kuma ya mun ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan matsayi da shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin a yi
wannan abu ya yi daidai saboda aikula ita ce shugabanci baiwa a ba mutane amana su ci amana kasa in har za su kyale wadannan dokoki 290 da wajen biyar su wuce ba tare da izini ba ai sun amana kasa yayi yawa ma saboda ta wannan bincike da aka yi an yi daidai kuma Allah ya tabbatar da alheri ya sa a gano din da ke da hannu kuma a dauki matakin da ya dace
to kafin ana zargin jami'an tsaro da rufawa junansu a fili akan lalura irin wannan idan ta taso ta yaya za a tabbatar cewa an hukunta kuma hukunci mai tsanani bisa ga tsananin laifin akan do'en nan jami'an tsaron da ake zargin suna da hannu wurin yin wannan mummunan aiki
dan shi hukunci tsaro ana yi ne dan a ja kunnen wanda ban yi ba ya ji tsoro kada ne idan aka ce za a yi rufa ai kanta an cuka sake nan shi shugaba ya yi abin da ya dace ni amma na kari wasu za su ɗauki hukunci su ma su ɗauki hukuncin abin da ya dace kuma a tabbatar ƙasar mu ta zauna lafiya an san sai mu lura tsaron ƙasa na kowa ne tunda shugaba ya nuna da gaske yake ya kamata kowa ba shi haɗin kai a tabbatar ƙasar mu ta zauna lafiya irin waɗannan abubuwa an hana su ɗaya ko zai haka shi ne a hukunta duk wanda ke da hannu ganin cewa an ci amana ƙasa.
To akwai wata hanya da za a bi a tabbatar da cewa hukuncin ya zama bayyane domin kada a yi rufa-rufa?
To idan mutum da har aka bayyana shugaban shugaban kasa shawara akan labarai ya faɗa ai ka ga duk abin da kuma hukuncin da aka ɗauka dole za a yi musu ma bayani dan abin ya zama darasi ga waɗanda ke da amana kasa a hannu su a halin yanzu.
Malam Ibrahim Katsina kenan tsohon jami'in tsaro a Najeriya a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mu Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. Kamar yadda kuka ji masana sun yi fashin baki akan sakin treloli ba bisa ka'ida ba. To ko kuma ya kuke ji ko kuma ya kuke ganin wannan dabaruwan to sai ku shirya ku kira mu domin ku bayyana muna ra'ayinku. Lambar mu ita ce 2022055555 a ƙara alamar tarawa a ƙara asa ɗaya kafin a jiro lambobin amma kafin nan sai a shakata da wannan waƙar da ke zuwa.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1 202 205 6555.
To muna da kiran farko daga jihar Taraba. Wane ne daga Taraba?
Ni ne.
Kai ne wa?
Mala Amadu daga Taraba, Kasol local government, Taraba kuma Kasol.
To Mala Amadu, duniya na sarinka.
Bayanin da kuke akai shine wanda ban ji ba, me yake bayani akai?
Muna magana ne akan wato treloli na mai guda 295 da aka kama su amma wasu suka bi baya suka je suka sake su da ba a san ko su wane ne ba ne kanshi ne muke jin ra'ayinku shi yasa zaka iya ka saurare mu ga kira daga jihar Niger Malam Ibrahim Malam Ahmad daga Taraba ka iya ka kira mu daga baya wane ne daga jihar Niger
Ibrahim mai wancin huda a garin mai gode a can ba.
To Malam Ibrahim duniya na sarinka.
To masha Allah wannan abin shine ake cewa abin dariya yaro ya tsinci hakori. Domin saboda ba zai yiwu a ce trela kwara 295 har a shigo da ita a cikin kasa a cewa ba san ko na waye ba. Ba ma zai yiwu ba wannan. abin da muke fata committee da ake kafawa a kowane lokaci akan wasu al'amura ba ma wannan ba ya kasance su ainihin wanda ake kafa ake rada akan wannan committee su tsoron Allah su rika aikin tabbatar da duk abin da suka yi ba daidai ba tabbas za a yi gobe kiyama abin da muke fata kenan
to mun gode kwarai da gaske Malam Ibrahim mai wanke hula daga jihar Niger kenan ya bada ra'ayinsa to muna da kira daga Kaduna wani ne Kaduna
na ku gwata aleri na din nan mun koyi sanar ku ba
to Allah yayi ka sabe mu yau
eh ta mu fata ni ban gwaje
to muna sarin ka
da biya din nan wannan shi ne ya ce ku yawa mai na muku dai abin da din nan ina kauna ku
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Jos kuma mu dauki wato mu je Jos mu dauki wani
masha Allah
wane ne daga Jos a jihar Plateau
ne Zakariya wakili daga namu
to Malam Zakariya duniya na sarin ka
awwa ni gaskiya ina da damuwa game da Abba Kyarin nan sanin shi shugaban kasa ya danka mishi ko ti da komi sai ranar yayi jawabi sai idan wani damuwa a danka wa a je ofishin Abba Kyari to yanzu in ana da damuwa za a je ofishin sa yaushe ne zai yi revealing abubuwan da zai taimaki jama'a wannan wurin
to malam
wannan mugunno ya ce ya kawo kuce Abba Kyari ba danna ba ai komai a kai ba yanzu ni na ga duk wani a ji kamar mun gure zai yanzu haka nan ba zai tafi ko ne ba jini za a take wannan magana
to mun goje kwarai da gaske bari mu je kwara wane ne a kwara
assalamu alaikum wa rahmatullahi mai magana Bello Garba ina mai bala kala kala daga nan kwara a Najeriya
to
gaskiya dangane da wannan labari da muka ji to abin ya zama da ban mamaki gaskiya zai yi wa a ce a saki hiye da tsirrololi waɗannan nan mai a ce wai ba a san waɗanda suka ce su ba gaskiya wannan abu ne wanda ya zama akwai mugu-mugu cikin wannan don haka muna kira gare su da Allah da su yi su yi gaskiya duk abin da za a yi a tsaya a yi shi gaskiya rashin gaskiya shi ke kawo ma ƙasar nan ta ɓarɓare a cikin shi ke kuma kawo ma shi ke sa ƙasar nan tana shiga cikin waɗannan matsaloli duk abin da za a yi a tsaya a yi shi tsakanin da Allah gada a yi wani mugu-mugu wannan ita ce gudun mata na gode biyo ne
to mu ba mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna
suna na Isa Muhammad daga Ramin Kura
to bismillah malam Isa muna sarin ka
kana ba mu mamaki kwarai da gaske akan maganan wannan motoci da aka ce sun yi bata gaskiya dan baban ka sanin nan ya fayi daka ne ko kuma ce irin wannan abun yana faruwa ana ta mu kuyugo ya kamata a gane ta ina ne motocin nan suka fita ta ina ne kuma suka ji idan ji Allah ta'ala ya sa a gane ta shiga kuma da saki akan jami'an tsaron da suka fice
to mun gode kwarai da gaske har yau dai muna nan a jihar Kaduna din wane ne mutum na gaba a Kaduna
abin ku bai kari barka da lafiya
yauwa barka da
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga gasar da ke a Kaduna tarayyar Najeriya
to muna saurin ka Murtala
to babu akubu Allah ya sa shi bai girba a ce wannan sako ya kai kunna ya kai kunna Allah ya sa a ce kuma ya bada umarni kuma ya bi umarnin da ya bada an aiwatar da shi kuma wannan abu ya nuna ce maka abinda kullum muke fada da sauran ake bada shawara cewa harkar tsaro a kasar nan to ya riga fa ya shiga la haulo la quwata yayin har motoci yayin har motoci sama da kusan 200 za su bata dabo shiga su taba a sani ba to Allah kadai me yake shiga mun da abin da ya shawara haka ba ta gaba ɗaya custom ai musu garan bawul take alhakin kula da siyasa sun gaza ne ai musu garan bawul dukkan su ai ba masu kishin kasa sai su kula mana da iyakan mu Allah ya sa a ji a gyara tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Taraba wane ne mutum na gaba a Taraba
kuna magana da injiniya Nuhu daga Taraba
bismillah malam Nuhu
gida wannan maganan da nake so in faɗa shine wannan maganan ya daɗe yana bayyana lokacin da konkoso yayi magana aka ce Rufa'i yayi magana aka ce a'a ba daidai faɗa ba matan Buhari ta fito sai magana aka ce ba daidai faɗa ba kaga abun a hankali hankali yana bayyana gaskiya ba Buhari shi ke mulkin Najeriya ba saboda haka to kamata mu mutanen arewa irin waɗannan abubuwa suna faruwa idan ba mun tsaya mun zage mu mun yi magana ba zai dawo yayi mana illa ne kuma a mu arewa ana Allah ya ce maka
to mun gode kwarai da gaske bari mu sake komawa jihar Kaduna wane ne a Kaduna
eh baba ya kuma ke rina maka fata alheri
eh nagode
Sunana Yakubu Doki Sabon Osamin ina kiran waya daga nan da Kure Kudu zangon Katam local government
to Malam Dot Osamin
eh to baba Yakubu Makeri ina kai mamakin kasan nan abin da ya dake damu ba shi yake magana kai ba yawa domin zuwa karfe mana boda aka kawo mana tsadar rayuwa kasan nan kawai mu shuke su mu ji shugaban kasa yana magana kai ba wannan magana yin domin in dai ra'ayi ne wannan motocin su ba ka fata ma saboda ba amfani a gare ni
to mun goje kwarai da gaske
abin da ya kamata ce yawa ka saurare ni baba ku mai girban gama ba
to bismillah to ina jin layin dot 707 ya katse bar mu je Zamfara wani ne a Zamfara
assalamu alaikum kuna magana da Hassan Gusau
to malam Hassan muna sarin ka
eh to gaskiya wannan dare abu da ya faru bai zo mana da mamaki ba kuma ka ga da ma shi ya nuna alamar ita dai Najeriya an dai bata karazuri sannan su ma ƴan ƙasa an ba su karazuri ga dan har sai lulun mai za su iya shigowa ba tare an san shigowa so kuma a ce wai an anshe su ko ba a san ma an anshe su ba to sai da a ce a waya hawaro haka cikin ƙasa an shigowa da ba san ko san ko su wane ne kuma an zo an sa ya kamata gaskiya Buhari ya sa jami'an tsaro na amana ko wasu kishin ƙasa mu tsoron Allah wayan da su shirye suke da su kare kasar su ba da karhin su da kuma rayuwar su kare kasar su sannan su kuma wayan da sun ka anshi wayannan trilolin ya kamata shugaba Buhari ya baya dama a je a zakulo su a hukunta su amma hukuncin kisa ne a kashe su saboda gaskiya ya kamata a ce Najeriya ana dauka kwalin mataki kan wasu abubuwa
to mun gode da wannan shawarar da kake bayarwa bar mu kada zuwa Enugu wane ne a jihar Enugu
Lara sanan madalla direban tanka ne na na oil a Enugu ina kiran ku daga Enugu
to sanan madalla ina jin da ba tankar ka ciki ko
a ni ina na lori daga Lagos na zo Enugu ban fafan da yasa an kama su an yi dugan ne da yawa inda sai yace ko ba takarda komai zaka je ka ba su kudi su wuce saboda sun taru da yawa ne amma ai ka san magana su in dai za a ba su kudi ko ina zaka wuce da wannan irin kayan namu yanzu in tana Lagos in ka ga masu tsoro wannan kaya a ce ma ba dajiri mutum ya zo ya sai take da ce ma ba dajiri ka mai boda kawai za a ji mota biyu uku ba ka sani kawai an ba su kuɗi an wuce da shi kan mota ɗaya biyu duk ba ka sanin wannan abin don dai wannan kawai da yawa ne ta sa a firiye tono
to mun gode kwarai da gaske a Malam Sani Madalla tan direban tanka bari mu je jamhuriyar Niger wane ne a Niger
assalamu alaikum da kuma makeri
yawa wa alaikum assalam
kuma mala ala daga dogon duki a cikin jamhuriyar Niger a din da ra'ayi da take ga wannan kamar tun da Buhari azduka na kafi shi ta fitar masu doka mai shige ta kamar kasashen waje ko su shigo nan ko su ketra wasu kasa ya hana da ya kamata mai umarni abin da ke su kuma jami'an tsaro sun kasan ba su yi aikin su bari wa su don ta aminta su sun yi aikin na gode ba mai kuma gari kuma mala na daga dogon duki na wannan Niger
to mu ma mun gode kwarai da gaske kuma da kiran umma malam ne muka kawo karshen kira da zamu dauka kuma mun gode ma waɗanda suka kira to yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku labaran wasanni a takaice
wasanni a takaice
Tsohon shahararren dan wasan Najeriya Emmanuel Amuneke ya sami sauyin yanayin aiki a kungiyar sa ta Miss Almakasa da ke kasar Masar wata daya kenan daidai da kungiyar ta bada sanarwar nadin Amuneke a matsayin babban mai horar da yan wasan kungiyar a ranar 2 ga watan Fabrairu bayan da ta kori kocin ta Ahmed Hussam to sai dai kuma a jiya Lahadi kungiyar ta fitar da wata sanarwa inda take bayyana Ihab Jalal a matsayin sabon kocin ta sannan kuma ta bayyana sauyin matsayin aikin Amuneke zuwa daraktan horar da matasan yan wasa na kungiyar a nahiyar Afirka sakamakon karin battar karfe tsakanin manyan kungiyoyin kwallon kafar kasar Spain da ake yi wa lakabi da El Clasico. Real Madrid ta doke Barcelona da ci 2 da nema a jiya Lahadi. Ya samu nazarta lamurin wasanni bayyana ra'ayin koma baya da kungiyar Barcelona ke fuskanta. Wasu sababbin matasan ƴan wasa biyu ne suka zirawa Madrid kwallayen da suka ba ta nasara akan Barcelona din a wasan su na gasar La Liga, wanda kuma ya ba ta damar haihuwa saman teburin gasar tare da bambancin maki ɗaya kacala tsakanin su. Masu sharhi akan lamuran wasanni na ta'allaka kuma bayan da Barcelona ke fuskanta da tsufan ƴan wasanta musamman gwarzon ɗan kwallon ta Lionel Messi da ake ganin tauraron sa ya so mu disa cewa
ba shakka za a ce lokacin Messi ya zo domin waɗannan yaran guda biyu da Real Madrid ta saya a ƴan wannan shekarun, wato Vinicius Junior ɗan Brazil da kuma wannan Mariano Diaz, wanda su biyun nan suka saka kwallo guda biyu a kwallon da aka yi ta El Clasico tsakanin Barcelona da Real Madrid, ya nuna cewa matasa sun zo, ya kamata su Messi su ja baya domin lokaci ya riga ya yi an samu wasa za su wannan wasa. Amma shawara anan shine ba tabbas Messi lokaci ya yi domin an samu su zara ta matasa suka karya lagole kuma za su ci gaba da ɗaukaka wannan wasa ta kwallon kafa har zuwa nan gaba, domin shi kan lokaci ya yi kila in ya daga ya bar wannan club din ya samu sa'ar da ya yi wata wasa a wani wuri kafin shiga shi su zara gaba.
A fagen dambe kuwa da karin duniya ɗan ƙasar Birtaniya Anthony Joshua zai fafata da Kubrat Kulev a ranar 20 ga watan Yunin wannan shekara a filin wasan ƙungiyar Tottenham Hotspur ta Ingila. Kulev ɗan ƙasar Bulgaria mai shekaru 38 shi ne abokin karawa na tilas ga Joshua ɗan asalin Najeriya da ke riƙe da kambin gasannin WBA da kuma WBO. Joshua ya koma kwato kambinsa bayan da ya galabar doki Andy Ruiz a watan Disamban da ya gabata. Murtala Faruk sanyin na a Washington DC.
Tuma da la'a gaida Murtala Faruk sanyin na. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 3 ne da minti 57 na yamma. Ga kuma Yusuf Harande ya dawo da labarai a takaice.
Baba a takaicen da yi ana ci gaba da samun ɓullar cutar coronavirus mai haɗari sosai a wasu sabbin ƙasashe a yau Litinin, a daidai lokacin da adadin sabbin masu kamuwa da cutar a China, inda ta samu asali, ya yi raguwa mafi yawa sosai cikin makonni 6, sannan aka sallami ɗaruruwan marasa lafiya daga asibiti a ƙasar. Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO ta ce adadin sabbin masu kamuwa da cutar a wajen China ya ninka adadin da ake samu a wajen China da kashi 9. An samu ɓullar cutar a biranen Berlin, New York da kuma Moscow. Koriya ta Arewa ta harba wasu rokoki masu linzami guda 2 a cewar sojojin Koriya ta Kudu la yau Litinin. Wannan shine karin farko da Koriya ta Arewa ta harba makaman a wannan shekarar. Makaman dai an harba su ne daga yankin Wonsan kusa da gabar teku dake yankin yankin Koriya ta Arewa a gabashin kasar, a cewar manyan hafsoshin sojan kasar ta Koriya ta Kudu. Basu dai bayyana waɗannan irin makamai ne ba kuma da irin adadin zango da suke iya kaiwa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aiki mu dauke da shirin wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu taya Alhaji Ali Gana, mazaunin Mobi a jihar Adamawa Najeriya, da iyalansa na karuwan ƴaƴa maza Alhassan da Husaini, ɗan biyu da ya samu. Sai dai Alhassan ya koma, to mu haka ne muke roƙon Allah ya raya wato Husaini kenan. Muna mika gaisuwa zuwa ga iyalansa Alhaji Ali Gana, mazaunin Mobi. Sai dai kada manta za iya zuwa wato shafukan mu na sashen Hausa wato .com kenan domin sauraren sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Yusuf Ali Harande da ke yana gabatar da wannan shiri, da Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyan mu na wannan daren Wojtek Zanga-Zanga. Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington yake sallama da ku. Allah babu alkhairi dan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.